Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar View Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet. Wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan auna lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 3:30 a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki dangane da batun yiwa kundin tsarin mulkin Najeriya garan Bawul.
Su majalisar ta dokoki ta dattijai ta tarayya wato Senate da su majalisar dokoki ta tarayya wato House of Representatives sun gama nasu muhawarar.
Za ku ji mataki na gaba da ake ciki dangane da wannan batu. To kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a yi su cikin lafazi mara tunzurarwa. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna ɗauke da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jamhuriyar Kamar ta musanta zargin cewar sojojinta sun kutsa cikin Najeriya ba tare da izini ba, suka kai hari a kan ƙauyukan da ake zargin suna bayar da mafakar horaswa ta musamman ga 'yan aware na ɓangaren Ingilishi da ke Kamaru. An samu rahoton cewa gwamnatin Najeriya da ma sojojinta sun tabbatar da akalla hari ɗaya, amma jamhuriyar ta Kamaru ta ce sojojinta sun kai farmaki ne akan wasu ƙauyukan ƙasarta da ke bakin iyaka da Najeriya, inda 'yan awaren da ke ɗauke da makamai suke ɓuya suna kuma aikata munanan abubuwa. Ministan harkokin sadarwa na Kamaru mai kuma magana da yawun gwamnatin ƙasar Isa Chiroma ya ce tunda shugaban ƙasar Paul Biya ya ƙaddamar da shirin yaƙi da 'yan aware, rundunar sojojin ƙasar ta ƙaddamar da kai hare-hare da dama akan iyakar Najeriya da Kamaru a inda sansanonin su suke, amma ba su taɓa tsallakawa suka shiga cikin makwabciyar ƙasar ba.
Ɗaya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaban Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonarsa. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazarar kilomita 200 gabas da Harare babban birnin kasar a jiya Alhamis. An aje wani soja cikin motarsa a kofar gonar koda Smart zai buƙaci shi, amma Smart ɗin bai buƙaci taimakonsa ba. Ma'aikatan gonar baƙaƙen fata sun yi ta guda, wasu na zub da hawaye a lokacin da suka yi tarɓar Smart da iyalansa. Ma'aikatan sun yi shekaru aru-aru suna aiki a wannan gona kafin su ma a kore su a lokacin da aka kori Smart. Lokacin mulkin turawan ƙasar, turawa sun kamfaci gonakin da suka fi kowanne albarka a ƙasar, inda suka bar baƙaƙe inda ƙasar ba ta da rai.
A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan Sudan ta kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara huɗu ana yi. Wannan taron farfaɗo da yankin ya samu jagorantar ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin Afirka wato IGAD. Jakadan kungiyar wadda ake kira IGAD a takaice a Sudan ta kudu, Ismail Wais, ya ce yarjejeniyar za ta fara aiki a ranar 24 ga watan Disamba da ƙarfe 12:01 agogon Sudan ta kudu. Wannan matakin da aka kai cikin satin nan ba zai yiwu ba tare da saka hannu da taimakon wakilan kudancin Sudan ba, a cewar Wais. Masu ruwa da tsaki a Sudan ta kudu masu wakiltar gwamnatin da ƴan adawa da kuma ƙungiyoyin masu ƙarfi da marasa ƙarfi, sanannun mutane, mata da yara suna ta haduwa domin tattaunawa a babban ofishin ƙungiyar tarayya Afrika dake Addis Ababa tun 18 ga watan Disamba domin farfado da ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'u masu goyon bayan ƴancin kai a yankin Catalonia na ƙasar Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar daga gagarumin rinjaye, abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta Prime Minister Mariano Rajoy. An shirya wannan zaben ne bayan da hukumomi a birnin Madrid suka rushe gwamnatin yankin, suka kama mafi yawan shugabannin ƴan awaren da suka yi kokarin ayyana ƴancin kai bayan ƙuri'ar raba gardama da aka gudanar a watan Oktoba, wadda aka yi cacar baki kan gudanar da ita. Masu goyon bayan ƴancin kan yankin Catalonia sun taru suna murnar sakamakon zaben cikin daren jiya a Alamis, a lokacin da ya bayyana cewa jam'iyyu uku masu goyon bayan ɓallewar yankin daga Spain za su samu rinjaye da kujeru biyu a majalisar. Prime Minister Rajoy ya yi kira ga masu jefa ƙuri'a na Catalonia da su maido da kwanciyar hankali a wato wannan yanki, maimakon haka sai suka bar jam'iyyarsa ta Popular Party suka bata kashi a wannan zabe, inda ta yi hasarar kujeru guda 8 daga cikin 11 da take da su a baya a majalisar yankin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya batun yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskurima, lamari ne da aka jima ana muhawara a kai saboda ƙorafe-ƙorafe da ke fitowa daga sassan ƙasar mai al'ummomi da dama. Yayin wata ziyara aiki da ta kawo shi nan Amurka, ɗan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓar Dugurigwana daga ƙaramar hukumar alƙaleri da ke jihar Bauchi, wato Ibrahim Bala Hassan, wanda kuma shi ne shugaban kwamitin yaɗa labaran majalisar dokokin jihar ta Bauchi, ya yi wa Usman Ahmad Kabara ƙarin haske kan halin da ake ciki dangane da shirin yi wa kundin tsarin mulki na Najeriya garin Bawul.
Ƙwarai da gaske, yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin Bawul ma kundin tsarin mulki na Najeriya. Kuma tuni su majalisar ta dokoki ta dattijai ta tarayya, wato Senate, da su majalisar dokoki ta tarayya, wato House of Representatives, sun gama nasu muhawarar, sun fitar da abubuwan da ya kamata a yi wa garin Bawul. Yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi domin su duba su ga me ya kamata su yi akai, amma mu ba za doka ba ta bamu dama mu yi muhawara akan kowane abin da akai kai kayyade ba, mu da jihohi ne. Abin da kawai za mu yi shine mu yi mu zabi eh ko a'a akan mun yadda ayi kaza ko ba mu yadda ba. To, amma kafin nan sai muka fito da dabarunmu cewa abin da ya kamata mu yi shine duk wakili musamman kamar yanzu mu a jihar Bauchi mai majalisu 31 ne, kowane ɗan majalisa ya koma ƙaramar hukumarsa ko mazaɓarsa ya zauna da masu ruwa da tsaki, su ne stakeholders, malamai, ƴan kasuwa, ƙungiyoyi masu zaman kansu, ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin addinai da sauransu, da ƴan siyasa da matasa, a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin Bawul. Mu mai musu bayani akan bayan ɗaya abubuwan da ake buƙata, mu ji me ra'ayinsu kuma me za su amfana da shi. To, ka san wannan shi ake kira kamar inclusive government, kamar
gwamnatin za ta kawo kowa
a cikinta, zai zamana mutane su za su owning za su mallaki wannan gwamnatin da kuma duk wani decision da aka ɗauka. So, yanzu ana nan ana tattara bayanai a kowace ina maganar jihar Bauchi, sauran jihohi ma ina tabbata suna yin haka, kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa a zauna a duba to ga abin da al'umma suka ce, kuma mu ma a matsayinmu na wakilai mu ma ga ra'ayinmu akan waɗannan garin Bawul inda ake so a yi. Sannan sai mu zauna sai mu zaɓe akan ɗaya bayan ɗaya. Ina so in ƙara kira ga musamman shugabanni wanda suke Najeriya cewa ya zamana an sa kishin ƙasa a gaba fiye da komai. Duk wannan abubuwa da ake gani na kundin tsarin mulki da ake so a yi masa garin Bawul domin a samu ci gaba, ba zai ɗoru ba sai an samu shugabanni masu kishin kasa wato patriotism duk kasashen da sun ci gaba kishin kasa ne ya jawo kuma kishin kasan nan ya hada abubuwa da yawa mutun zai kawar da cin hanci da rashawa da sarrai da sauransu abinda kai za mu sa a gaba shine da gwamnatocin mu da suke mulki da ƴan adawa da ƴan kasuwa da masu hannu da shuni da masu ruwa da tsaki a Najeriya mu hada kanmu tun daga level na kananan hukumomi zuwa jiha zuwa tarayya mu zama tsintsiya madaurin kida ni wa Najeriya aiki Najeriya
dan majalisar jiha mai wakiltar mazabar Dugurugwa na majalisar dokokin jiha Bauchi kenan Honorable Ibrahim Bala Hassan Ahira su da Usman Kabara ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 19 wato karfe 10 dare saura minti kusan 19 a jihar Bauchi da Yamai da Yawunde da kuma Njamena dake Chadi kafin mu bude layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Niger wane ne akan layi
Assalamu alaikum sunana Muhammad Ahmad Usman Tangan Makiri karamar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger
Wa alaikum assalam malam Muhammad me ne ra'ayinka
Na'am to ina so in kira ga ainihin kabila da muke kamuka anan cikin jihar Niger da cewar da Allah su yi hakuri kuma ayi zaman lafiya da sauran kabilu biyo bayan da wasu kalamai a bafadin sarkin Kagara yayi ya nuna cewa kamuku ba komai bane ba ta da wani matsayi a jihar Niger wanda haka babban kuskure ne alhali ana zaman lafiya a tsakanin dukkan sauran kabilu ana auratayya da sauransu amma ya kawo kalaman da ya daga masa hankali muna fata wannan basarake da yake a fadar sarkin Kagara zai tafi gidan radio FM duk inda ya magana ya danye wannan magana nashi domin a samu zaman lafiya amma mutukar ana yin haka to a ya samu matsala muna fata Allah ya sauke kuma tare da fatan zai kiyaye bakinsa mai magana Muhammad Ahmed Usman tungan makiri karamar hukumar Rafika Gara jihar Niger a tashi lafiya
to madalla mun gode malam Muhammad daga jihar Niger bari mu je Fatis kuma jihar Yobe wane ne akan layi na Fatis kuma kana tare da mu to watakila layin nashi ya katse lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar ana tare da sashin Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC
kafu.
To ga kira mun samu daga jihar Ondo. Wane ne kan layi?
Eh da ni da
na Ondo kana kana
ta barguri ne da
yanzu yau yau fili na Ondo yau fili abu da yake ka fadi abin da ke zuciyarka dangane da yanayin abin da shafi rayuwa ko zamantakewa ko kuma wani abu da ya jibinci haka.
Eh so ni dai akan shugabanci na Buhari Ubangiji Allah ya kara masa lafiya. So bai yi kan sauke alƙawarin da aka dauka na wannan alamar.
To mun gode na Ondo bari mu je jihar Katsina. Wane ne kan layi? Na Katsina kana tare da mu? To ina ga kaman yau muna samun dan tangarda da layukan namu amma dai lambar da za ka kira ita ce 2022205655 ga kira daga Kaduna. Wane ne kan layi?
Amanna no barka da yammaci.
Yawa barka da wannan lokaci.
Ta sunana Mursala Allah kenan ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa to Mursala muna jin ka.
To gaskiya Mamun Lalo fa muna kira ga masu kasa har yanzu ko wahalar man nan fa gaskiya ya jagula mana lissafi. Gaskiya ya kamata shi mai shugaba kuma shi mai kasa gaba daya gaskiya ya kira karamin minista na alƙawarin da yayi ce kwana uku mai zai wadata ga shi mai kullun yanzu nan bai yanzu ban dade dawo gidan mai bare je neman mai ban samu ba ga layi kaman ba kasamu kaman ba mai a kasamu gaskiya shi idan ka cikin ba zai iya ba gare so ka kawai a samu wanda zai wadatar mana da mai a kasar mu kaga ga ƴan uwanmu za su biki ba mu ji so kuma su biki cin wahalhalu da sauransu da fatan dai za su biki gyara da fatan kuma za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna bari mu je Yobe. Wane ne akan layi?
Martin Adam ne daga local government Yobe state.
Yawa to muna jinka.
Wato abubuwan da yake damun mu a nan ga idan local government tsakaninmu da kamar mutanen Niger da muke tare da su. Wato mu muna mutanen Niger kamar uwa ɗaya uba ɗaya muka ɗauke su muna aurantaya suna aurar muna aurarwa. Amma yau in za mu shiga garin su sai mun ɗauki 1,500 mun ba su ko za mu je mu duba makotanmu ko mako abokananmu sai mun ba da 1,500 shi ne abin da yake damu.
Na menene kuɗin?
Wallahi haka kawai sai mun ba da 1,500 za mu shiga.
A ina kuke baro a kan iyaka ko ko a ina?
A kan iyaka in za mu shiga gaidan. Za mu shiga maini. Wallahi shi ne kawai yanzu yake damu. Muna so mu yi ziyara ma ga ina mun kasa yi. Saboda haka a duba mu a mana adalci.
Da fatan wannan koki naka ya faɗa kunnuwan waɗanda ya kamata su yi wani bakan wannan lamari. Bari mu je jihar Zamfara. Mu ji wane ne akan layi?
Bilamin Halilu ne daga Garbadu.
To muna jin ka Malam Bilamin.
Ina wuni?
Lafiya ina gajiya?
Ya aiki?
Alhamdulillah.
Ina ta kira ban samu ba amma yau Allah ya ban sa'a na samu.
Allah sarki Malam Bilamin. To kamar menene ra'ayin ka a yau tunda ka same mu?
Ra'ayi ai na shine ina kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Dan gaskiya abinda suka yi wallahi wani lokaci ba sai abinda ya kamata a yi.
Kamar wani abu kenan?
To abinda gwamnatin tarayya ta ce a banki to sai ka ga yanzu gwamnatocin jihohin sai suna kwana wurin abubuwa.
Malam Bilamin baka faɗi takamaiman menene korafin ka ba saboda ina so waɗanda suke da alhakin ɗaukan mataki kan korafin naka su ji su san yadda za su yi.
To ka gane kamar nan gwamnatin yanzu ta nan ne ga ta Zamfara. An ba da kuɗi don saboda a biya haƙoƙin ma'aikata amma sai ga ya kawai sai wata haya an ka saki da kuɗi.
To malala mun gode Malam Bilaminu daga Zamfara bari mu sake komawa jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Suleimanu daga
Katsina. Yawo muna jin ka Suleimanu daga Katsina.
Kan batun kuɗi da aka ba da Zamfara.
Da aka ba wa ne?
Ya Zamfara. Kowa shi bane yake magana?
A'a. Yau fili abu da yake ku faɗi abin da ke wato zukatanku da suka shafi yanayin rayuwarku ta zamantakewa ko abin da ya shafi siyasa ko dai wani abu da yake da alaƙa da wannan. kana ji na Malam Suleiman? To ina ga kaman Malam Suleiman din waya shi ta kadi ko kuma ma line sa ne ba shi da kyau. Bari mu je jihar Borno. Wane ne a kan layi? Yawa na Borno ka. Yawa to muna jin ka Malam Bukar.
Ni ra'ayina akan gwadan malamin da kora guda 2020 din.
Jihar Kaduna kenan kake magana?
Eh, na jihar Kaduna.
Na wa menene ra'ayinka?
Ni din gaskiya mazaunin Martini, amma yanzu ni ina noma nan Haul. A gaskiya koran da yayi din kamar ni kawai yayi min dare. Saboda ko wata zuma da ce wallahi tallahi da an ce maka raituwa ne mu ka fi kalle ta ba zai rubuta ba.
A cikin malaman kake nufi kenan?
Eh, a cikin malamin. Kuma yawanci wanda suke opposing waɗannan abubuwa din yawancin su yaran su ba ta cikin wannan makarantar.
Eh, kamar ka taɓa gwada wani malami ne ko ku dai kawai dai ka faɗa ne hakan cewa akwai wanda ba zai iya rubuta babban harafi ko ƙaramin harafi ba.
Ni cikin malami ne. A cikin workshop wani da ake ratio ne wanda ka fitar ta ba zai iya
rubuta ba. To madalla mun gode Malam Bukar daga jihar Borno. Bari mu je Edo. Wane ne a kan layi?
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni ne Haruna Isa na gana da karamar gwarzon Ruhu Gamman Kano State Najeriya.
Yawo to Malam Haruna, muna tare da kai, menene ra'ayinka?
Eh, ni ne ra'ayina ina so da Allah mun yi wa gabanin mu ɗan siyasar Najeriya su rika sa mana adalci abinda muke tunje yanzu haka dinnan ni kai na ina son in samu zaman dan zauna a Kano kasa ta amma haka ina Edo ina neman kuɗi a gidan nake.
To a Malam Haruna, na so mu dan tattauna kan wannan korafi naka, to amma kuma an daga mana hannu lokaci yayi. Muna godiya kwarai da gaske, sai idan Allah ya kai mu na mako za mu sake buɗe muku layukan nan. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Kulab din kwallon kafa na matan kasar Jamhuriyar Kamaru na 'yan kasa da shekaru 17 suna ci gaba da fafatawa domin neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a yi a shekara 2018 a kasar Uruguay da ke nahiyar Latin America, wanda farko kenan da kasar ta Uruguay take karɓan bakuncin irin wannan gasar. Kasar Kamaru ta samu nasara akan kasar Algeria da ci 7-0. Bayan nan kasar Algeria ta sake sauka a Benin ya wunde anda matan suka lakaɗa musu kashi da ci 4-0. Alhaji Marko, mai biyan sha'anin kwallon kafa na kasar ta Kamaru, ga hirar da muka yi da shi akan nasarar da kasar Kamaru take samu a kowane lokaci.
To eh, za mu gani dai, amma ka san yanzu da Najeriya za buga. Najeriya kuma Afrika abin da ya fuskanci shi kwallon kafa na mata da na yara, maza da ko mata. Najeriya da Ghana su suke domini a Afrika. To amma dai za mu gani, tun da ke Kamaru sun da ke Algeria a Ale huru da banza a retour 7 da banza, to za mu gani dai. Sierra Leone ta da ka naga a Ale ta da ke sun naga 7 da banza a retour, suka ce ba za su zo ba. Yanzu kenan ta taru da Algeria, ta da ke Algeria a kasan su huru da banza, a Kamaru kuma 7 da banza. Eh, za su iya domin tun da suka soma ba wanda ya dake su, amma ce official da match amical ba wanda ya dake su. To tun da yake dai Najeriya tana damun Kamaru abinda ya fuskanci football mata da na yara matasa, Najeriya na dominin Kamaru.
Ko dai maza da ku kasar Najeriya ce?
Kasar Najeriya, don yanzu ma Ghana ma muna dukan su.
To me fatan ka ga ƴan wasan?
Fata Kamaru ta daki Najeriya ta yi qualify.
Yanzu dai kasar Najeriya da kasar Kamaru ne za su fafata. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokacin da shugaba Donald Trump ya gabatar da cikakken shiri kan yadda gwamnatinsa za ta tunkari Iran, ya buƙaci abokan Amurka da su haɗa hannu da Amurka wajen ɗaukan ƙwaƙƙwaran matakin maida martani kan goyon bayan da gwamnatin Iran ke ba 'yan kanzaginsu, 'yan ta'adda da kuma ayyukan da ke kawo husuma a yankin. An nuna shaidar irin waɗannan ayyuka na Iran kwanakin baya a Washington, yayin da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tsaya a wani ɗakin tara kayayyaki a gaban ragowar kayan yakin da aka samu. Jakadiya Haley ta ce, waɗannan kayayyaki cikakkiyar shaidar ƙaruwar hada-hadar makaman Iran ne ta haramtacciyar hanya, waɗanda aka tattara kai tsaye daga hare-haren soji akan abokananmu da ke gabas ta tsakiya.
Behind me is an example of one of these attacks. These are the recovered pieces of a missile fired by.
Kanda ake gani a bayana misali ne na ire-iren har-haran. Waɗannan wasu baraguzai ne da aka debo na makami mai linzami da ƴan tsagerin Houthi suka harba. An kera shi ne a Iran sannan aka aika da shi ga ƴan tsagerin Houthi a Yemen. Daga nan aka harba shi akan filin tashin jiragen sama da yunkurin kashe ɗaruruwan fararen hula ƴan baronmu a Saudi Arabia. Gidan aje kayan yana kuma dauke da abin da ya rage na wani makami mai linzami na tarwatsa tankokin yaki da wani jirgin drone da ake makala masa bam da kuma wasu kayayyakin daga wani jirgin ruwa mai dauke da bamabamai da ke tashi da zarar jirgin ya kara da abin da aka auna shi akai.
All of these weapons include parts made in Iran. Some by Iran's government-run defense industry.
Waɗannan makaman na ɗauke da ɓangarorin da aka yi su a Iran. Wasu ma masana'antun makamai na gwamnatin Iran ke kera su. Wannan shaida na nuna irin yanayin ɗabi'ar da Iran ke da ita ta ƙirƙirar haifar da rikici da kuma tsauraran ra'ayi waɗanda suka saba wa ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiya Haley ta ce, ba za a iya ƙareta wannan shaida ba, zai iya yiwuwa waɗannan makamai an ƙera su ne a Iran domin ga alamun nan a ko'ina a jikinsu. Ta ƙara da cewa, Iran ta yi aniyar yin naƙasu ga matsayar dokokin ƙasa da ƙasa, dole ne mu yi magana da murya ɗaya wajen tona asirin wannan gwamnati a yadda take, wato mai yin barazana ga zaman lafiya da tsaro na duniya baki ɗaya. Muna kira ga duk ƙasashe su biyo mu wajen haɗa kai da yaƙi da babbar barazanar da duniya ke fuskanta. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce da kuma wasu sharhunan ko kuma samun wannan sharhi ta hanyar email sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Wannan kuma shi ne labaranmu a takaice.
Jamhuriyar Kamar ta musanta zargin cewar sojojinta sun kusa cikin Najeriya ba tare da izini ba, suka kai hari akan ƙauyukan da ake zargin suna bayar da mafakar horaswa ta musamman ga 'yan awarin ɓangaren Ingilishi na ƙasar Kamaru. An samu rahoton cewa gwamnatin Najeriya da ma sojojinta sun tabbatar da akalla hari ɗaya, amma Jamhuriyar ta Kamaru ta ce sojojinta sun kai farmaki ne akan wasu ƙauyukan ƙasar ta dake bakin iyaka da Najeriya. Ɗaya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya samu damar komawa cikin gonar tashi. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da Harare, babban birnin a ƙasar, a jiya Alhamis. An ajiye wani soja cikin motarsa a ƙofar gonar, ko da Smart zai buƙace shi, amma bai buƙaci taimakon sojan ba. A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin ƙai ga 'yan Sudan ta Kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara huɗu ana yi. Jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin Catalonia na Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin rinjaye.
To a gaida ke Hafsa masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Hafsa ɗan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham ta haɗa mana shirin baki ɗaya saka mai da kwaji, sai injiniyanmu Aidan Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.